Bagi Mayang Kauya. Jama'a assalamu alaikum. Siyasar kasar Amurka ta dauki wani sabon salo tun bayan da ranar Lahadin da ta gabata. Shugaban kasa Joe Biden ya bada sanarwar janyewar sa daga takara domin neman wa'adin mulki na biyu. Sakamakon matsin lamba da ya fuskanta daga wasu ƴan jam'iyyarsa ta Democrat da ke bayyana ta baba a kan shekarunsa da yanayin lafiyarsa. Bayan janyewar ta kuma Biden mai shekaru 81 ya fito ƙarara ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Azumar wadda za ta ci gaba da ɗaga tutar jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa a watan Nuwamba na wannan shekara. Kuma duk da yake jam'iyyar za ta yi matsaya ta ƙarshe kan ɗan takararta ne a babban taronta na ƙasa nan da wata ɗaya mai zuwa, tun inda Kamala Harris ta koma samun goyon bayan wasu jigajjan jam'iyyar. Na tambayi Dr. Muhammad Laden, wani ɗan Najeriya mazauni nan Amurka kuma mai fashin baƙi kan lamuran siyasa, akan irin tashirin da hakan zai haifar ga siyasar ta Amurka.
Yawancin su kasan da suna amfani da rashin lafiyarsu, kullum suna amfani da shi, amma yanzu za su fi domin kowa ya shigo ba da ya ce kwakwalwarsa ba ta aiki ko ba shi da lafiya. Duk wanda ya shigo yanzu tsaf-tsaf za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump. Duk abubuwan da ya kamata a tona asirinsu za su tona asirinsu. Abin da zai faru ce muke tsammani.
To idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kashin da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta Democrat inda za ta fitar da ɗan takara, sa'annan kuma duka ga baki ɗaya za a ce wata biyar ne suka rage domin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa na gama gari. Anya, baka ganin kamar lokaci ya ƙure wa jam'iyyar Democrat ta iya kankanta ɗan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaɓen da za a fafata?
Ai, kasu shi a nan abin nan na America wani lokaci yadda su masu jefa ƙuri'a ne, wani lokaci ba gane abin da suke tunani. Abin da kake gaskiya ne, abin lokacin kan ya ƙure sosai, amma ba mu san abin da zai faru ba. Idan suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari, mutane na son jawa za su iya ci.
Kana ganin yanzu akwai wani daga cikin jam'iyyar Democrat da za ta tsayar wanda zai iya fafatawa da shi Donald Trump idan har an ce shi shugaba Biden ba zai iya ba?
Akwai su kan da yawa wani wanda za su yi kafa da kafa da shi, domin shi Biden na wani lokaci yadda yake magana da sauransu, amma akwai mutanen Democrat za su iya kafa da kafa, za su iya komai da yake yi za su iya yi da shi. Saboda haka na ga ma wanda duk wanda ya shigo zai zo Biden ne muke ganin.
Akwai yiwuwa ko kuma akwai raɗe-raɗin cewa watakila ana ganin mataimakiyar shugaba Kamala Harris watakila ita ce ake gani kan gaba-gaba. Ban sani ba, ya kake kallon wannan al'amarin idan watakila ta kasance?
To dai abin da nake ganin wannan al'amarin shi ne kasan ita a ubanta baki uwarta ba India. So yanzu suka kira su people of color, kuma mun baƙaƙe kenan suke kallon su. Amma in dai batun ta gane abubuwan da suke faruwa ne ta gane kware, don kasan ita ne babban abin nan na California kafin shiga siyasar ƙasan gabaki ɗaya. Ta san kan dokokin ƙasan nan sosai. So da ƙarshen in ta yi ne ta shiga za ta iya takara da Trump sosai, kuma za ta iya abubuwan za ta iya faɗa mashi zai wuya shi ma ya gane wani lokaci. Saboda haka duk kafin na la'akari da Turawa da yawa ɗan son su sha'anin za su yi abu da kai, amma aka ce ka shiga irin abubuwa haka ba son su da yawan su cin su, amma akwai yawancin su da suke su, amma akwai da yawa da ba son ba da shi. Akwai kaman gwamna ɗan California kafin shi ma ya iya magana sosai. Akwai gwamna ɗaya, akwai gwamnoni da yana jihohi daban-daban kuma uku haka wanda suna da ƙarfi kwarai da gaske za su iya shiga, kuma za su iya nasara, amma ba mu san dai wanda zai fito ba.
Menene tasiri, wani irin tasiri kake tunanin wannan abin zai yi ga shi kansa sha'anin zaɓen gabaki ɗaya na Amurka na watan Nuwamba da za a gudanar da kuma siyasa Amurka gaba ɗaya? Saboda wannan ba abu ne wanda aka saba da shi irin haka ba, a ce shugaba mai ci ya yi murabu saboda matsin lamba cewa ya sauka ba zai iya ba.
To ai, kasan siyasar Amurka ta canza kwarai kaman da take ba, kuma yana canzawa kasan, kuma inda na lura ya farkon zuwa kasan siyasar nasu ai abin ya zama siyasar kwantuka amma yanzu siyasar na ta canza so ba abin da zaka iya cewa ba zaka tabbatar da abin da zai iya faruwa ba saboda haka sai dai kawai mu sai ko ikon Allah mu ga dai abin da zai faru amma dai mutum ya ce ga yanda zaka faru ha ba zaka iya ba
wannan yanayi na siyasar Amurka dai wani babban darasi ne a don koyi ga kasashen nahiyar Afrika inda ba yawan shekaru ba ba wani yanayi da ya isa ya raba shugabanni da mulkin su ra'ayin mai fashin baki kan siyasar duniya a jamhuriyar Nijar Dr. Wadana Tiu a zantawar sa da Hauwa Shere
to gaskiya yanda muka karbo wannan sako da ya fito daga Amurka musamman shugaban kasa Joe Biden da ya ce bai ya nemi adadi na biyu ba kuma bayan shi Allah ya daga hannun mataimakin shi ya ce masu shan tsashi bita dan sabi a jata zaɓe ta muna ganin ba ƙaramin cigaban ci ba ya ba demokaradiyya Amurka kuma bayan ma demokaradiyya Amurka kasashen duniya gaba daya ya kamata su ɗauki wannan kamar tarihi kuma ya kamata su ɗauki wannan kamar tarihi bisa kan abin da shugaban ƙasa Amurka ya yi a wannan lokacin tunda alhali yana iya nemi adadi na biyu kuma bayan haka nan adadin na biyu da ya kamata ya nema kuma ba duk 'yan Amurka ba ne suka yi kira suka ce mishi kan yi jirgin cewa siyasar shi ce ƙungiyar siyasar shi ce ta demokarat su ne suka yi wasu a cikin su suka ce ya kamata ya diba shekarun shi kuma ya kamata ya diba tafiyar da ya shiga da ya ke ya fasa kan shi ne wannan adadi na biyu kuma ya ji kira su ya karɓa kira su ya ce bai ya nema ba kuma bayan bai ya nema ba ya kira shi ya ce su bayan wannan mataimakin shi da shi kenan ba buwa ba karamin tasiri ba ne ba karamin darasi ba ne ya bada a kasashen duniya gaba daya.
Na'am ya wato kamar musamman zan iya cewa wani darasi kake ganin shi zuwa gabanin Afirka za su ɗauka daga wannan da tako na shugaba Joe Biden musamman yadda aka san shugabannin Afirika da san liƙewa kamar ne aka
mamaki Afirka ya kamata su bin da ya kamata wannan ba karamin darasi ba ne ya kamata su ɗauka in kuka je ba kuka gani shugaban ƙasar Cameroon Polity a shekarar 92 halin yanzu kuma a nan shekara ta 2025 yana son ya ƙara takara kun ga wannan ya kamata a ce ya zoki darasi musamman cewa kai in ma ji wani ne zai sa ya kamata ya sa tunda in aka wasu shekaru ba a gane ma menene tafiyar da kasa ba a gane abubuwa da yawa saboda ya shekaru su kai yoni kuma an kuka diba kuka gani daga an ce yin mutum ya yi shekara 80 gaskiya ta yoni a rayuwar ta duka ne ta yi ne ake yi ana lallabawa a ga yadda Allah zai yi kenan shugabannin Afirka musamman wayannan wanda suka kwarari 80 ko suka ba ma 80 baya ya kamata a ce sun ɗauki darasin wannan na Joe Biden bar matasa su yi gwagwarmaya don su bi da ci gaban kasashen su.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin dukkan abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ce muku sallama daga Washington DC.